demokradiya a yau. Cikin shirin Biliyada aka yi zargin matarsa ta kashe shi a Abuja shin wa ta yi wa laifi ne, iyayen mijinta ko gwamnatin Najeriya? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masarau, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yanzu batun kashe Bilyaminu Ahmed Bello da ake zargin matarsa ta aikata shine abin da ya mamaye kafofin yada labaran Najeriya, musamman dai a dandalin sada zumunta. Har malaman addini sun shiga cikin wannan magana. Yanzu haka da muke kokarin hada wannan shiri, an aiko mini da wani sako nasiha ko wa'azi wadda kullum sai ka haji ko kaga wani sabon fefe. Idan wata kuna biye da wannan labari sosai, a makon jiya da wata kotu a Abuja ta bada umurnin a rufe Maryam matar da ta kashi mijin nata a gidan yarin Abuja da ke Kuje. A makon jiya ne kuma muka so mu gabatar da wannan shiri kan wannan lamari, amma rikicin siyasa a kasar Zimbabwe ya dauke mana wannan zarafi. Ga kadan daga cikin shimfidar da Nasiru Adamu Ilhikaya ya hada mana a makon jiya.
Mutane na cigaba da tururuwa gidan tsohon shugaban babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP Bello Haliru Angwarme ta Abuja don ta'aziyar mutuwar ɗansa Bilyaminu sakamakon zargin daba masa wuka daga matarsa Maryam. Rahoto ya nuna cewa Bilyaminu ya auri Maryam kimanin shekaru biyu da suka wuce da samun karuwar ƴa mace mai wata takwas. Limamin masallacin gidan Dr. Bello Haliru mai suna Malam Jafar Awwal Abdulkadir ya ce marigayin tamkar ya yi shahada ne dan kashe shi akai.
Kana rayi a duniya, to kada ka taba manta mutuwa, kada ka kaita gefe. Yanzu kalli Binyaminu, Binyaminu shahidi ne. Allah subhanahu wataala ya karbi ran shi ta hanyar kashe shi da akai, wanda a tarihin duniya duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya kaddara masa irin wannan mutuwar, ana kaddara masa shahidi, kuma irin su ba su da yawa a duniya.
A cikin sakonni da suke yawa kafofin sada zumunta har da wannan,
to kun ji ƴan uwa labari da dimi-dimi daga bakin jama'ar da suke da karfin jin labari akan wannan yarinya da ta kashe mijinta, to ku ji dai, ƴan uwan mijin, iyayen mijin da suka haifi mijin sun ce da hukuma sun yafe a sake ta.
To a dai dan bincike da muka gudanar kan wannan batu, ba gaskiya bane cewa iyayen Bilyaminu sun ce sun yafe maganar a sake ta. To shin ma ko iyayensa da suka haife shi in sun so su yafe wannan magana suna da hurumin yin haka? Wannan ita ce tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman. Ya fara ne da bayani kan irin rukunin kisa a Najeriya a shari'ance.
To haji sabo a Najeriya, musamman a nan arewacin Najeriya, kuma cikin karkashin kashi na 220 da karkashin kashi 221 da karkashin kashi 222 shi ne aka yi maganan kisan kai. A cikin karkashin kashi na 220 an ce duk wanda ya aikata kisan kai ko ya jawo mutuwar mutum ya ɗauka tamkar ya aikata kisan kai. A karkashin kashi na 221 aka ce duk wanda aikata kisan kai da gangar da sanin cewa abin da ya inna zai kawo sanadiyar mutuwar wannan mutum, to a nan ya aikata kisan kai, wanda a nan hukuncinsa in aka tabbatar da laifi a kansa za a yanke masa hukuncin kisa. Kashi na biyu shi ne kisan kai wanda ba zai hukunci sabba hukunci, wato in mutum ya aikata kisan kai in aka samu wanda ya masa wannan abin ya bashi haushi ko ya samu wani tashin hankali ko kuma ya aikata kisan kai din ne da kuskure ko kuma gun kare kansa, wato inda shi mai wanda aka kashe ko shi ya kai masa farbaki sai gun kare kansa sai sanadiyar mutuwar wannan, a nan ya aka take kisan kai ne ba da gangar ba, hukuncin kisa ta nuna. So a Najeriya kisan kai hawa biyu ne, da wanda za a hukunta shi da kisa, da wanda kuma ba za a hukunta shi da kisa ba.
To Haji Hassan Liman, a wani shin idan mutum ya yi kisan kai, misali zan bayar, wannan baiwa Allah mata da ta kashe mijinta laifi da tai kisan kan nan kam iya iyayen mijinta tai wa laifi ne ko kuma Najeriya tai wa laifi
to haka sabo ina so in jawo hankalin jama'a a matsayin na lawyer kuma da babban lawyer Najeriya ba a cika son a yi magana akan shari'a da shugaban kotu ba a tsarin mulkin Najeriya ko kuma musamman a doka na hukunci da laifi da hukunci musamman a birnin tarayya na Abuja inda ake tuhumar ta cewa ta aikata wannan laifi kashi na 221 da na ambace su farko cikin wannan magana shine in mutum ya aikata kisan kai laifi ne tsakaninsa da hukuma na ƙasa shi ne yawanci za ka ga tuhumar za a ce da state ba su zuwa ne kaza wato gwamnati ko hukuma ita ce za ta gabatar da shi a gaban shari'a a nan ba iyayen wanda aka kashe ba ne ko kuma iyayenta ko iyayen wanda shi ake tuhumarsa shari'a ba nasu ba ne
Domin
haƙƙi ne na gwamnati da tabbatar ta kare ɗan adam.
To,
bisa ga tsarin mulkin Najeriya.
To, Hajji Hassan, ina mutane suke samo hujjar cewa ko kuma za ka je a baya ce an yi kisan kai amma sai ka je an ce wai ai iyaye sun yafe maganar ta mutu.
To, Hajji Sabo, a dai doka a ƙasar mu ta Najeriya. Musamman in muka tafi kashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya an yi maganar cewa kowane ɗan adam yana da ƴanci musamman ƴanci na rai ba wanda zai taɓa ransa sai ko dai an je ne ya aikata laifi a hukunta shi wato in ya aikata kisan kai mutane maganganun da suke yi maganganu ne kawai ta alwashi ta faɗan jin daɗin abin da ya kafin suke son su faɗi amma ba su al'akari da cewa menene dokan ƙasa ya faɗi a kan duk wanda aikata kisan kai domin iyaye a ƙasar Najeriya bisa ga doka ta laifuffuka da hukunci ba su da dama ku ce don an kashe wani ku ce sun yafe wannan kisan kai da aka yi ba su da dama ko kuma ɗan uwan wanda aka kashe da ɗan uwan wanda ya yi kisan ku zauna ku ce a ai ya kamata an yafe wannan abu a'a gwamnati ne kaɗai take da iko amma zan tsara bayani misali kamar amma shari'a kamar ta shari'a ta musulunci in mutum ya aikata kisan kai a ƙasar da ake shari'ar musulunci hudud ke da mai cece hudud ya aikata kisan kai hukuma za ta kama shi ta gurbanar da shi a gaban shari'a a yanke masa a yi shari'a a yanke masa hukunci in ya kama an tabbatar cewa ya aikata kisan kai na da gangar za a yanke masa hukuncin kisa amma a nan a ƙa'ida ta shari'ar musulunci bisa ga ɗan abin da na ɗan karanta na sani kaɗan da abin da aka ɗan karanta da shi shi ne ƴan uwa ko ina su ce to mun ɗauke hukuncin da za a yi masa hukuncin da aka yanke masa nan zai zuwa a kashe shi a nan kuma za zai biya diya na rai abin da shari'ar musulunci su ce amma dole sai an bi an tabbatar tsakanin hukuma da wannan wanda ya aikata kisan kai.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Kamun nan a madadin Nasiru Adamu Ilhikaya da lauya Hassan Liman da kuma Chubahiro Dodone da ma Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali Zandakata in sallama da ku mu zama lafiya.